tashi ina da shekara 14 aka wanke ni aka mini aure an mini aure ne na gatanci sai mu ce na gatanci don wannan lokaci ba kowa ke samu haka ba sai dan gata na tuna mahaifiyar ubana tana gaya min tace mini Tamila abin da nake so da ke kar ki yi wasa namiji ya fadi ki fadi saboda ni kakana ta ce daga nan ne ni kaka ya samu ƴaƴa masu albarka.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Kallabin mu ta mako mata matace da ta fuskanci kalubale daban-daban a gidan aure, duk da haka ta kudiri aniyar cimma burinta na rayuwa. Za ku ji kowa cece, za mu kuma yi duti kan tasirin auren gama gari da ake gudanarwa a jihar Kano. Kana ma aka fitila kan batun tarbiyyar ƴaƴa, ganin yadda zamani ke kawo cikas da maida hannun agogo baya a wannan fannin. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kai da hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon a kanan daban Najeriya, inda sabuwar gwamnatin da aka kafa watanni 8 da suka gabata ta rungumi shirin aurar da zaurawa da ta gada a gwamnatin baya. Shirin kallabi ya gayyaci masu ruwa da tsaki a wannan tafiya da suka hada da ɗaya daga cikin amaren da aka aurar.
Sunana Khadija Sikir Suleiman, PhD Arabic, kuma ni ce BCG Woman. Babbar matarikiyar babban kwamanda ta ɓangaren mata da take hisa kanan shin.
Sunana Amina Aliyu Umar, lawyer ce, ni kuma chartered arbitrator ce, kuma mai shirin zama insolvency practitioner. Lawyer ce wacce take zaman kanta.
Nishawa Shaibu Abdulmuminu.
kamar yadda aka sani mai girma a jagora da Rabi Musa Kwankwaso shi ne ya fara kreatin wannan aure a tun a waccan tenuwa ta sa da ya sake yi kamar yadda ya dauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai ya shawara da malamai musamman shi irin shugabanmu na nan kwamanda wanda a da din ma shi ne kuma yanzu shi ne cewa ne za a yi wanda kuma zai kara kawo wani gyara al'umma kasancewar yaki da mutane bata gari ko kuma yaki da lalacewa al'umma musamman bangaren mata kusa da jajircewar shi babban kwamanda Sheikh Malam Amin Ibrahim Daura suka haba da wannan shawara ta ayyuwa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar su ta dami jama'a Rabi Musa Kwankwaso tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi ciki kuma Allah ba ɗaya ba biyu ba a waccan zamanin to duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya Abubakar Yusuf Abba Gida Gida an riga an san irin ra'ayin su ɗaya da shi mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso wajen kokarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da yazo sai ya ce yana so ya rabba kawancin aiki da shi ainihin jagora ya taba yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar Allah suka ƙara haduwa da shi kwamanda namu aka tattauna shawarar cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instant da ake kiransa auren zawarawa tunda yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shi ne akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau ba za su ke yi mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki zaki ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da issue da crisis iri-iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar ƴaƴansu saboda an sa rana an sa rana an kuma an sa rana babu kuɗin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga sunan suna son yin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma laifi da su sadaki da shauransu ya sa ya kasa aure to wannan duba ya sa mai girma injiniya Abubakar Yusuf ya ga cewa to a hada a yi musu auren ma ƴan mata ma ba wai sai zawarawa ba kin ga an samu tabawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi mai girma injiniya Dr. Rabi Musa ya create na shi wannan aure an tabbata shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an fara shi akai kuma da aka fara alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba tun da dama shi kwamanda kamar da faɗa Malam Amin Daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hizba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin muƙaddashin su so aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yanda aka yi
to bari sa kin ji abinda an ci fadin da tayi mana tace matsaloli da aka suka dinga fuskanta na zawara ba matsaloli wai na takura ba na rashi da sauransu shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo gyara yanda abubuwan suka tabarbare ba shi ga mata ga sunan suna bara matsaloli da dama ga shi da ma ana dan fama da matsi na tattalin arziki a ko ina
to daga mahangar abinda zan kalla ko in ce mahanga ta shari'a wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauki na kamar abinda ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu domin ne idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting wanda ba sai na shiga cikin zurfin abun ba masu abun suna nan ba zan taba nan ba amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan so yin auren mata da maza din zai hana kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokar su ko a al'adar su a yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi to kin ga kenan ai aurar da zawarawa wala Allah akwai ƴan mata a ciki kuma menene wannan hada auren zai hana yaduwar wannan lifin kuma za a sami kanewa
da nutsuwa a cikin al'umma din tunda ita dokar misali in kika dauke dokar penal code kika dawo constitution ita kanta ita ai kanta constitution ta yi magana guaranteeing the protecting family life the private affairs na ɗan ƙasa sannan idan kika dauki misali section 17 subsection 3 paragraph H shi ma yayi magana evolution and promotion of family life a wannan bangaren to kin ga duk abu ne
wanda wannan gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage matsalolin
kwarai da gaske domin ne ai section 13 na constitution ne shi ya baiwa ita gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function akan executive ne legislative body ne judicial powers na si observing wannan chapter 2 din yawa fundamental policies and directives na ita constitution din to kin ga ko idan haka ne ai za mu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddama so ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya abin I commending abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake ba ni da ma watsin da zan express
ba ba kuma kai ita wannan amarya na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko kuma tana shiga cikin ƴan uwanta zawarawa shin wadanne irin matsaloli zawarawa wannan suke fuskanta
mun ji dadin wannan aure da aka yi mana shi saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala-kala kalubale bare a ce iyayen marayu haka muna fama da matsaloli amma alhamdulillahi wannan gwamna namu mai girma Abba Kabir Yusuf gaskiya ya taimaka mana
sosai misali banda zaki ya dan bayyana mun wasu matsaloli ko da ba nan shi ba tunda ai kina da kawai wasu da ba su da aure kuma duk waɗannan
matsaloli ya tsaka gaskiya ne haka ne zaka ga matsaloli misali ga yara an baka da su dawainiya shi da sha kayan Allah matsaloli dawainiyan makaranta ga rayuwa ta riga ta canja ana fama da abin shi wannan ko tallafi da aka yi mana na aure da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa kuma aure abu ne sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi ina da kyau akwai falala sosai akan aure akan mata da bata da aure akan da mai aure
yawa akan dan fuskanci misali ta wancan zarafi misali idan mutum zarafi ko tunda an san ba namiji a gida
gaskiya ne idan ba ka da aure gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka aure ku daraja ne da shi ko ka kare mutunci ka amma wani ne maka wani hange-hange to ina da muhimmanci wannan kalubale ne ma babba a gare mu muna fama da wannan amma gaskiya mun ji dadin wannan aure da aka yi mana Allah ya saka da alkhairi
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Wata kyakkyawar ɗabi'a da zamani ya gurgunta ita ce tarbiyyar ƴaƴa da ake salon magana da cewa yaro na kowa ne sai dai ga dukkan alamu koma bayan da aka samu na shafar yadda yara suke mu'amala da kuma rayuwa tsakanin al'umma. Kamar yadda Hajiya Maimunatu Hayatuddin ta shaida wa shirin kallabi.
Gaskiya Hajiya za mu ce yanzu tarbiyya ta taɓarɓare sosai. Sai dai mu ce Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma ta hanyar da za mu gyara ita ce shi tarbiyyar ɗa tun daga cikin uwar shi ake fara ba shi tarbiyya. Sai ki ji uwa ta ce, "Wayyo Allah wannan ɗan banzan ciki ya dame ni." To wannan yana jin ɗan nan tun yana tayi a cikin uwar shi. Kiga an haibo yara suna ɗan mutsi-mutsi kamar ba su san komai ba. Amma sai kiga suna aikata abinda zai baki mamaki ya baki tsoro.
Na'am.
To kuma sannan in yaran namu suka zo suna jira-jirai, ya kamata ko kuka ɗan nan yake yi. Kin ga jinjiri bai san a ina yake ba. Ba za ki iya sani ba tun da bai isa ya yi magana ba.
Na'am.
To ya kamata uwa ta daina saurin fushi tana ma ɗanta muggan kalamai. Ya kamata ɗan nan in yana kuka ko da ba nonon za ki ba shi a lokacin ba. Ɗauke shi kin ga mu iyayenmu a da za ki ga da wuya ki ji uwa ta biyo ɗanta da gudu ta ce zan ci ubanka ko uwanka ko ɗan banza ko da saɓanin yanzu. Sai dai ki ji uwa ta yi ƙoƙarin faɗan wannan da wani kalma mai albarka. Kaki ji so da yawa mu mun taso a gidanmu da mun yi laifi za a biyo mu kamar za a dake mu, amma sai kiji an ce za ku dawo ku same ni yan albarka kawai. To kin ga wannan wata kalma ne da kika jefa ma danki wanda bakinki zai iya bin din nan da shi.
Na'am.
Don kuka dake yi ya kamata ne uwa ta taba shi tana girgiza shi tana ishiru dan albarka. Ishiru haki zina. A'a, sai shi ya an ce wannan da ne fitinan ne. Fitinan ne yaro ya fitine ne ya ara ne ku tun. To kin yi ma danki baki da cewa shi fitinan ne. To me yasa ko in ya taso daga tasowar shi ba zai taso a fitinan ne ba.
Na'am.
Wannan imman abubuwan da ake ganin su kaman kananan abu. Sai kamata mu fara gyarawa. Matsawan za mu gyara wannan, to insha Allah wahajja da yardan Allah za ki ga mun cimma burin da muke so na dawowar tarbiya.
Na'am.
Sannan na uku, uwa idan da ya kai manzilin da za ki iya zama ki magana da shi, to ya kamata ki zaunar da shi idan ya mace ce kina tana tare da ke kusan koyon shi. To kamar yadda na faɗi mu gyara tun daga ƴaƴan mu na jira-jirai har zuwa tasowar su mu rika musu kyakkyawan kalma.
Na'am.
Sannan na biyu idan sun fara tasowa sun fara sanin menene ake nufi, to ki rika zaunar da yaron ki kina ba shi labarai masu daɗi wanda zai sa jikin shi da zuciyar shi ta ɗauka cewa wannan labarin da kika ba shi irin wannan ɗabi'an ya kamata ya yi ba wanda zai fita waje ya gani mara kyau ba.
An daɗe ana maganan tarbiyya, za ki ji an ce tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce, akwai iyaye, akwai malamai a makaranta, akwai makwabta. To amma an waye gari yau kusan kowa ya zama ramin kura daga ke ƴaƴanki. Aka san abin da muka rika ji a can baya da zaki ga dan makwabci zai kubi dan makwabci, kai wani ma bai san shi ba a hanya ne zai ga yaro yayi ba daidai ba, zai kubi shi ya gyara kamar ya gyara nasa ne. To amma yau an waye gari zaki samu wasu iyayen su da kansu ma suna shakka su ma ƴaƴan magana, to balle kuma wani ta ina aka baro hanya har aka zo hana.
Dabarin hanyar da muka yi shine yanzu muna nuna cewa mu ƴaƴan mu kadai ko dole ki kuskure ya gyara ni saboda idan yazo ya ga aiki ya haushi ki nuna bakin ranki a gaban shi na abin da wancan dan uwan ki ya miki gyara, to wannan abin da muka bari shi ya haifar mana da ƙara tabarbarewar tarbiyya. Kuma shi ne na faɗa yanzu makwabta da makwabta, yanzu idan dan wani ya kuskure makwabcin nan ya gyara mishi ko ya yi mishi faɗa yana shigowa da uwan da uban da take ta take ana dande ana tada hankali a gaban yaran nan cewa ina ruwanka da ɗana da kaje yana yi ka wuce shi mana kai ka haifa mu waye kana bakin shi. To kin ga waɗannan abubuwan mu suka sa yanzu iyaye ko da tsofaffi ne suka wuce yara na faɗa ba ta iya raba su saboda suna tsoron kada iyayensu su zarge su su jefe su da wata magana da za su ce musu kona wanda ba za su iya ramawa ba. Amma da za mu yarda mu haɗu mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu baki ɗaya ba daidai ba, ko ba ka nan ko ba ka nan kai uba a gyara mishi, to wannan zai sa ɗan ya riƙa ganin muhimmancin waɗancan makwabtan da suka yi mai gyara.
Madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta fuskanci kalubalen rayuwa a bangaren aure, amma ta kudura aniyar ba mara dafunya. Waka aka ce a baki ne ita ta fi daɗi. Ga kallabin tamu.
Sunana Hajiya Jamila, ni jikanya ne na wurin marigayi Malam Isa Kataki Kumasi. Na yi rayuwa na tashi ina da shekara 14 aka wanke ni aka mini aure.
Auren karama aka yi?
Eh, an mini aure ne na gatanci, sai mu ce na gatanci don wannan lokaci ba kowa ke samu haka ba, sai dan gata ake ma wannan irin aure.
To na karatu a lokacin?
Eh, kuma lokacin gaskiya ina ƴar karaman nan dai kowa ya sani na taso ne da kwakwalwa na ta huskan Arabic da English duka, amma ta wurin Ingiliziya ban samu dama kamar yanda nake so ba don yin auren dama saboda school ne kaka na yace a'a an ce in zo in yanke gashi na yace a'a ba zai yadda ba musulunci ya hana a cire gashi sai dai in dakatar schoolin ci gaba da makaranta to da na ci gaba da makarantan cikin haka ne aka zo aka ce to za a wanke ni za a mina aure to wurin dai ban tsaya nan ba dai ta dabara dai ina dan karatu na both Arabic and English amma ina yi ne wurin mahaifiya na don ita ta je school ta kama secondary school to daga wurin ta ne na dauki wadan su ilmiya na English kadan ba da yawa ba
so ya rayuwar auren
gaskiya aure na ya auren farko dama da yake ba ni kada bane ina tare da yar uwan abokiyar zama na gaskiya na je na face difficult na samu cikas cikin sha'anin rayuwa na gidan aure ban same shi izai ba saboda shi na haihu ɗaya uku maza biyu mace ɗaya ita ne karaman da nake da cikin ta Allah ya kawo rabuwa tsakanin ni da miji kuma rabuwan Allah dai da yake in kwana ya kare ba magani amma ba wai mun samu wani matsala da miji ba ne da wani ni da abokiyar zamana ne muka samu matsala ya tsaya kai ya ce ya sallame ni ina haihu dama da cikin yar karaman ina da
lokacin cikin na da wata
cin ciki na da wata bakwai
ya aka kai ki aure shekara 14 kika ce kika samu kiciya menene farkon abin da ya fara cikawa da ke
abin da ya fara cika da ni to lamari dai sai dai a bar ma Allah aikin shi don lokacin ni ban yi wayon ban san ko menene dai rayuwa ba da yake an mini ne kuma aka gwada iko bisa kaina aka mini saboda shi wani abin da yawa in ya faru min ma iyaye na ne suke iya su kama suke mini fada wani bi don gaskiya na samu matsala wurin kawayen war gidana da dai mutane dai da yawa amma ƴan uwayen haihuwanta dai alhamdulillah ba wanda ya dame ni amma kawaye su ne dai suka sa mini hannu cikin lamari suka hana ni dai walwala to andama ala kulli halin mun tafiyar da rayuwarmu yanda Allah ke so shekara 7 ne na ina wannan
shekara 7 da kike wannan auren nan akwai wani abin da zakiye ki tuna ya miki ciwo ko kuma kina gani kai a wannan lokacin an cuce ki ba miki adalci ba
alhamdulillah da yake yanda Allah ya yi haka ke faruwa ban ma damu da wannan ba abinda na damu ne skurin nan da ban samu na karkare ba shine matsala na cikin rayuwa amma ban da shi alhamdulillah Allah dai ya raya yaran ya musu albarka kuma na samu yanda nake so
mun zo kan batun yanda yanzu Allah ya miki baiwa dewa kusa a ce shekara 14 ba gama renonki ba amma kuma ga shi kin teke zaki zaman kanki to a wannan lokacin wani abu kike ganin farkon abin da ya fara baki wahala
gaskiya ne aure dai gaskiya experience ne ni ya zama na don kaga na saba kai kawo wasa da ƴan uwaye yaran school mu da yaran makarantar mu saboda shi an yi mini auren ma an kare ina gidan miji na ina nan ina wasa don kawaye na za su iya su zo wani mai gida na ma ya zo ni ina ka sanina da yake kakana ta sai mini kayayyakin wasa na yara da shi aka kai ni saboda shi in kawaye na suka zo mu muna kasani muna girke-girke
na laka ko
irin shinkafan dai da aka sai mini da gara shi ne nake ɗeba akwai dan da murfu kanana da wani silbobi kanana
da wasan yara
shi ne muke sauka da kawaye na muna da fe-dafe muna wasa wani bi mai gida na ya zo ma akwai wata mamayar gidan sarkin Bori ita ne take iya ta duka min sa ta ce ke baki tasowa baki ga mijin ya zo bane lokacin ma dai sai dai Allah sai kawai ya tafiyar da rayuwar wallahi Allah
ya akai kadan kar ha shi ka gane kamar ke mata aure
gaskiya ne da dai da sigana ban jima ba no sai nayi ciki to da nayi ciki gaskiya lokacin ban fita ina jin kunya dan da na fita sai a ce a wai ku duba wata amarya kan Kanuwa ga amarya kan Kanuwa kuma ga ta tare da ciki lokacin mutane na mamaki ya aka yi haka to ni da kaina wannan wurin bai iya ce komai kan haka saboda shine dai cikin da na
to da kika yi cikin wurin uwar gidan ba ki samu sula da ita ba
a'a da nayi cikin dama mun ba gidan mu daya ba amma mukan ga wurin buki sai abu da yawa ya faru da yake da yake mazan mu Hausawa ne lokacin kowa na da abin hannun shi ya kawo inda muka ga gidan buki duka mukan samu rikici wurin buki don ban da ikon walawa sai a ce ma lokacin muna rawa in an je gidan buki ana raye-raye muka je sai a ce ko menene ko motsi ne sai a ce da uwar gidana nake sai su ce da ita nake sai kaga rikici ya tashi ko ne lokacin inda ya sai dai ba mun ga rikici ya tashi lokacin haihuwa na biyu dai don na farkon an tallafa mini wani renon yaro da menene in dai na zo na ce maka kama ina zuwa shi kenan na ko wane ne inda ya biyo gare ni na juya na gani kana zaune abin nan nace maka kare ka ina zuwa shikenan
saboda me yasa baki san
ban san yanda kuma ina gajiya lokacin ma ni ban da jiki ne gani ɗar karama kuma dan da na haifi yana da jiki kuma da yake yana da sha'awa fari ne yana da jiki sai kowa na son ya karbe shi saboda shi da na baka ni na juya sai dai ka iske ni gida na sai dare don baka gani inda zaka gani kuma ni na je gida na yi bacci na kakanni na kuma da iyaye na Allah saka musu da alheri sun yi kokari sun taya wa haihuwa na biyu dai alhamdulillah lokacin ina tare da mutanen gidanmu muna zaman arziki su ne suke nuna mini kaza kaza don ana firan matan aure sukan kira ni su ce zo su zauna to daga nan wurin na fara daukar experience abu da yawa daga wurin na koyi da yake ina tare da manya gida
ta masu saurare abin da ya sauka kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin inda zamu haska fitila kan matsalar shan miyagun kwayoyi tsakanin ma'aurata. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Barata Bashir a kanan Dabo Nigeria da Hawawu Abdulkarim a Accra Ghana sai kuma Hawa Sharif a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka ni Alheri ke muku fata alheri.